wannan babu Imam Bukhari ya ce babu iktisali inda dukuli Makka, babu yin wanka yayin shiga Makka. An shar'anta yin wanka a cikin ibadu, hakanan a cikin abubuwa da suka shafi wasu hukunce-hukunce, yana daga cikin wajajen da ake wanka huwa alal istihbab, akan kwadaitarwa, walaysa alal wujub, ba wai na tilas ba, kaman wanka lokacin ihrami, hakanan da wanka yayin shiga Makka. Hakanan sunna mai ƙarfi shine wanka na Juma'a, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Waɗannan hukunce-hukunce ne daga cikin abin da ake yin wanka a kansu. قال حدثني يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن أدية قال اخبرنا ايوب النافي قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبيه ثم يبيت ببيت دوا ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. شو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكسن شيء اذا يشقى شكم حرم. In an ce haram nan ana nufin iyaka na harami, ba ana nufin ya shiga masallaci ba, da in ya shiga harami tun daga kila tanhim kenan, in ya wuce wannan iyaka ya fara inda ake kira harami, to sai ya bar yin talbiya, ma'ana yakan katse talbiya, sannan sai ya kwana a wajen da ake kiran shi bituwa, waje ne kafin a kai ma'ana haram masallaci, ma'ana cikin haram, sannan sai ya yi sallar asubahi ya yi wanka. Kuma an tambaye shi yakan ce Manzon sallallahu alaihi wasallam haka yake aikatawa, wannan zai zama sunna ne, da haka ga wanda bai yi shi ba ba komai a kansa, an gane ko, ma'ana bai shafi aikin hajjinsa ba, amma dai inda mutum zai samu ya yi shi, fa hadha huwa al-afdalu wal-akmal, shine abin da ya fi cika, shine kuma ya fi fifiko indai da za a sami yin haka. Kada babu dukulu Makka ta dai naharan aw laylan, babu shiga Makka ko da ini ne ko kuma cikin dare ne, shi ma al-afdal, abinda shine ya fi fifiko wal-akmal, in ba a samu hakan ba kuma ba dai fi. Kada batan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi biwa, azalla sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ko ya kwana, al-bayat shine wato mutum ya yi kwanciya cikin dare, amma da Allah ya ce fa ja'ahum ba'suna bayatan aw hum qa'ilun, albayat shine kwanciya ta cikin dare, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana a nan zibiwa hatta asbaha, har sai da gari ya waye, thumma dakhala Makka, ta sannan ya shiga Makka. Wa kana ibnu Umar radiyallahu anhu ma yaf'alu, haka na Abdullah dan Umar yana aikata, ma'ana shiga Makka waye wangare, kina yana nuna huwa al-afdal. Ila hikima a cikin wannan na farko shine a wancan lokaci akwai gajiya sosai, mutum ne zai tafiya na kwanaki, dole akwai gajiya tare da shi, kuma zai shiga wani aiki ne na ibada, kuma na shakka cewa yin wanka din ila zai dan da kuma samun hutawa, saboda aikin da zai je fuskanta na tawafi da sa'ayi aiki ne mai wahala, yayin da mutum ya yi wanka kaga zai dan rage wannan gajiya din. Ta yi wannan shine hikima wallahu ta'ala a'lam, shi yasa muka ce wannan din shine al-afdal wal-akmal, ma mutum bai samu yayi ba laysa alayhi shay, ba komai a kansa, kun gane ko, misali in ya shigo garin Makka ne ya samu yayi wanka kafin ya je tawafi da sa'ayi, ma'ana ya tsaftace jikin zahara, babu laifi a ciki. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى اصبح ثم دخل مكه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. ان ده وجه حديث وما عبد الله بن عمر شيما هكا يكي. قال باب من اين يدخل مكه تا اين يا kamata mutun ya shigo garin Makka, ana shiga garin Makka ta hanyoyi daban-daban, tunda duka dai waje ɗaya ne ake haɗuwa, ya dangana daga inda ka taso, to inda ka taso din ma ya dangana da hanyar da ka biyo, kun gane ko, yanzu kamar misali ka ce mutumin da zai zai shigo garin nan, ma'ana ƙwaryar garin nan. Idan ya fito ta hanyar Mista Ali ne, kaga ya ga dama zai biyo ta farar gada, in ya ga dama kuma zai yanke ta hanyar Zaria. Ta hanyar Zaria ma in ya ga dama zai yanka ta can ya bi gada biyu, in ya ga dama ya biyo ta cikin Afata. Ya dangana da inda zai shigo. To haka nan garin Makka take da hanyoyi. Amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hanyar da ya bi, ake ganin mafi cika shi ne in mutum ya bi ta wannan hanyar. An gane ko shi ne mafi cika, amma in bai bi ba wannan ba ya daga cikin hukunci na aikin hajji. Wannan sunna ce, haka ya aikata. In mutum ya aikata hakan, ya yi ƙoƙarin bin sunna, zai samu lada a kan haka. Wa huwa al-afdal, shi ne ya fi cika. قال حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا شي من قال صلى الله عليه وسلم yana shiga garin Makka ta thaniyatul ulya ma'ana wani hanya ne inda yake kaman wato hanya ne tsakanin duwatsu kai wuya san kace zaka bi wannan ka je ka samu da an fashe duwatsun an yi gini ila wani hanyar ma an yi gini akai ya koya zama hanya a wannan. Amma dai har yanzu akwai waɗannan hanyoyin mutum zai iya bi, akwai su a musamman ga wanda ya biyo garin Makka ya fita abin nan hanyar asali guda ɗaya ta shiga garin Makka tariqu Ummul Qura, zai iya shigowa ta wannan hanya wanda ita ce hanya kai tsaye daga Madina shigowa garin Makka. Ya ga dama kuma zai iya gangara ya shigo ta abin nan ta Kudai. An gane ko? Duka hanyoyin shiga ne, duk inda ya bi zai iya shiga. Wa yakhruju min as-saniyati as-sufla, in zai fita kuma yakan fita ta ma'ana ƙasa ba ta hanyar da ya shigo ba, ma'ana yakan canja hanya. Wannan kuma ya kasance kamar sunna ne ma a cikin ibadu masu yawa. Ko? Yana tafiya aikin haji ta wata hanya, ya dawo ta wata hanya. To ta yi hikimar da take cikin can ita ce a nan. Na farko wasu suna cewa shi ne yukassiru khutahu, don ya yawaita takunsa, ya zama inda ya bi nan ba nan ya bi ba wajen dawowa. In gane ko? Wani yana daga cikin hikimomin da malamai suka bayyana. To almuhim manzala sallallahu alaihi wasallam hanyar da yake shiga ba ta ita yake fita ba. Yakan shiga ta wata hanya ya fita ta wata hanya. قال باب من اين يخرج من مكه فاين ذا يفتا ان ذا بار garin مكه. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كداء من الثنيه العليا التي بالبطحاء. وجد اكي كلا بطحاء مكه معنى ما زال صلى الله عليه وسلم هنا شجاع garin مكه تونن ma'ana kada. Wa kharaja min as-saniyati as-sufla, yana fita kuma ta saniya as-sufla. Ala Abu Abdullah shine al-Bukhari kala yace kana yuqalu huwa mustaddad kasmihi. Kala Abu Abdullah sami'tu Yahya ibn Ma'in yaqulu sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu law anna mustaddadan ataituhu fi baytihi fa hadathtuhu la tahatta dhalika. Ana babban malamin hadisi ne Mustaddad ibn Mustarhad, cewa ma ubali kutubi kanat indi au inda Mustaddad. Ala haddathana al-Humaydi wa Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Sufyan ibn Uyayna an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma jaa ila Makka tadakhala min a'laha. Cewa lokacin da yazo shiga Makka ya shiga ta saman, ma'ana ta saman garin Makka ko kuma ta baya. Wa kharaja min asfaliha, da zai fita kuma ya fita ta ƙasa. In gane ko? Domin Makka har yanzu in ka je gari ne wanda yake da tudu, yana da tuddai masu yawa, saboda haka yana shiga ta tudu, sannan kuma ya fita ta ma'ana ta gangara, yakan canja hanya. Qala haddathana Mahmud ibn Qaylan al-Marwazi qala haddathana Abu Usama قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كدا وخرج من كدا من أعلى مكة. شكرا ذاك فتح مكة wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ta wannan hanyar da yayya saba shiga din gane ko amma kuma da zai fita kuma sai ya fita ta irin wannan hanyar ana anan bai canja hanya ba gane ko amma a can ya canja hanya قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا امر عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا اعلى مكه وانا ذي الحديث سنه نونه يا شكتا سمن غرم مكه قال هشام وكان أروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدن شيكما هشام ابن أروة دخل يدي سوينا شكا كنا قادوا أن الشيء جنونا شواء ابن دي باوي واجب ابن أما دي شيني ما في كو أنا متنزي سام قال وكان أروة وأكثر ما يدخل من كداء أما دي أصل يأكو شكا تهنير دم زالة صلى الله عليه وسلم يكي شكاني amma me yasa yake shiga ta nan yace wa kanat aqrabahuma ila manzilihi tafi kusa da masaukinsa tafi kusa da masaukinsa shi yasa yake saban kowace ya shiga qala hadathana abdullah hatim an hisham an urwata annahu da qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aman fati min kada'in min a'la makkah wa kana urwatu akthara ma yadkhulu min kada'in wa kana aqrabahuma ila manzilihi abu ne yake nuna cewa ba wajibi bane yana shiga shi ta wannan hanyar ne saboda ya fi kusa da gidansa amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta daya hanyar ya bi kaga inda ake ya zama tilas ne dole ta canje shiga qala hadathana musa qala hadathana wahayb qala hadathana hisham an abihi annahu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fati min kada'in wa kana urwatu yadkhulu minhuma kidayhima أكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله قال أبو عبد الله كداء وكدا موضعان وجهين غدابي فوجه ديه بني سنكر وني أتوكى وجه ديه سناني إن وجه جيه غدابي ولنا حديثي أبن دسكينونا منا معنى يندى تفرك مزالة صلى الله عليه وسلم يكي سننكم ومقباتنا حتى inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga waje ko fita suna kiyayewa ba dan komai ba sai dan koyi da shi dan su bibiyi abinda ma'ana ya aikata saboda alkhairin koyi da shi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiran kaga kuwa in dai har a cikin tafiyar sa za a yi koyi da shi to min babi aula cikin ayyuka na ibada da sauransu قال باب فضل مكة وبنيانها وانا بابي زي ما قنا اكن فضلا غرم مكة هكا ننكما معنى جن غرم مكة معنى يا اكسامو غرم مكة كوكما جن 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 دا اكي مكة ابا فضلا مكة هنا ديوا kadan daga ciki abinda Allah madaukakin sarki ambata a littafin sa shine Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da garin ko la ce wa hadhal balad al-ahli ko haka nan la usmu bi hadhal balad a cikin garuruwa dai babu wani gari da Allah yayi rantsuwa da shi sai garin Makka wannan kuma yana nuna falalani domin duk abinda Allah yayi rantsuwa da shi yana nuna girman abu kuma Allah yana zaban abinda yake so yayi rantsuwa da shi haka mutum ba zai zo ya rantsa yanzu da Jos ba distanka da su ba aka yi rantsuwa da ita ba ko kuma muke yi rantsuwa da garin iyayensa in Kano ne ne haka yayi shirka karama amma Allah yana zaban abin da ya so yi rantsuwa da shi kuma duk abin da Allah ya rantsuwa da shi yana nuna girman wannan abu ma'ana Allah ya rantsuwa da shi ne saboda Allah ya girmama shi haka nan kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin cewa farkon waje da aka gine shi domin a rika waje ne da za a dinga tattaruwa dan bautar Allah shine Ka'aba inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkata mubarakan haka nan kuma yawan sunan waje ko yawan sunan abu yana nuna girman abu yanzu idan aka zo aka faɗi sunan shugaban ƙasa a gaban shi sai an sa FSS oko menene duk sai an jera me ake so a nuna a so a nuna girman sa ne kenan wani bai kai wannan matsayin ba ko sai za a yi ta jera abubuwa ya sa mutane ma in ya danyi kati duk sai ya sa shine abin nan si menene CEO waye me yake nunawa kana bayanin girman sa ne da matsayin sa to ma'ana yawan sunayen garin Makka ma'ana yana nuna girman wannan gari da abin da ya zama yana da girma ana yawaita mishi suna Allah ya kira ta ummul qura Allah ya kira shi al-balad al-baladul amin an gane ko haka nan Allah ya kira shi al-haram Allah yana kiranta da al-masjid al-haram garin Makka gaba ɗaya ta an gane ko saboda haka tana da sunaye da yawa to duk wanda yana nuna falalan wannan gari kuma a doran kasa gaba ɗaya ba inda ya kai wannan waje ɗaukaka da falala duka doran kasa gaba ɗaya ba inda ya kai garin Makka falala da daraja wannan kuma zaɓi ne na Allah yana zaɓan inda ya so duk da yake wasu malamai sun yi saɓani cewa shi to za a ce Madina ta fi Makka la Makka ta fi Madina a falala in gane ko amma a cikin abin da kasantuwar a ce Madina anan aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma wani falala ne na Madina in gane ko amma dai falala ana maganan falala na gari lallai babu makawa cewa Makka ta fi Madina falala idan kawai aka duba akan abin da Allah ya rataya na samun lada a garin Makka ya fi na Madina ko duk wanda ya salla a haram na Makka yana da lada 100,000 wanda ya kuma a Madina yana da lada 1,000 kaga 1,000 da 100,000 ba su zama ɗaya ba ko ba su zama ɗaya ba to wannan kadai kaga ya isa falala kuma a garin Makka nan ne farkon inda aka fara gina domin bautar Allah kafin ko ina kuma a nan ne aka saukar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon wahayi na alqur'ani a garin Makka ko to waɗannan duka falaloli ne na Makka wannan kuma ba wai an koda cewa Madina ba ta da falala ba tana da nata falaloli yasa an kun duba akwai wani karamar littafi da wani malami ya rubuta babu fadlil Madina ko wa bayani adabi sukun sakani ha wa ziyaratiha littafi ne mai kyau sosai sun shi babu fadlil Madina babu falalar Madina ita ma tana da falala amma dai ba ta kai Makka ba kada yace wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki wa ij'alna albayta masabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahhira baytiya lit-ta'ifina wal-akifina wa ruk'i as-sujud wa in qala ibrahima rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal-yawmil akhir قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرقى إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم a ga wannan aya kadai in aka duba ta kunshi falaloli na garin Makka in gane ko saboda nan ne aka gina domin bautar Allah madaukakin sarki da kuma addu'o'i da annabi Ibrahim ya yi ga garin Makka da ya ce ya Allah ka sanya wannan gari ya zama amintacce kuma ya zama haka da Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim saboda haka Allah ya sanya shi gari ne wanda yake amintacce Allah ya ce wa man dakhalahu kana aminan shine wa amanahum min khawf wa amanahum min khawf saboda haka gari ne wanda yake amin amintacce gari ne wanda yake mutum yana cikin aminci a cikin sa haka nan Allah ya roƙi Allah ya azurta su da abubuwa masu yawa almuhimmi wannan kadan ne daga cikin falalolin garin Makka قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجاره فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك على ركبتيك فخر الى الارض وطمحت عيناه إلى السماء faƙala arini izari fashaddahu alayh. Wannan hadithi na Jabir ɗan Abdullahi radiyallahu anhuma ce lokacin da aka gina Ka'aba, ai lamma banat quraishun al-Ka'aba, lokacin da ma'ana quraisha suka so sabunta ginin Ka'aba, ngani ko wasu sun ce ruwan sama aka yi sai ya rushe mafi yawancin ginin Ka'aba, da haka sai quraisha suka ce za su sake ginawa, da haka suka gina shi. To lokacin da ake gina Ka'aba, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin ba aiko shi ba, da shi da Al-Abbas babbansa sun je su ma sun sa hannu a cikin aikin da ake yi, suna daukar duwatsu wanda za a saka kaman foundation da za a gina Ka'aba. To lokacin da suka je a cikin al'ada na Laraba a wannan lokacin shine akan mutum yakan kwaye kwarjan nan sai ya rataye a wuyarsa, saboda hakan ya mishi saukin daukan duwatsu, kamar yanda yanzu kana da doguwar riga za ka yi aiki, ai za ka tattare ta, to sukan tattara kwarjan nan su, amma in an tattare har ya kan bayyana al'auran mutum. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas ya ce masa, to ka daga kwarjan nan ka mana, ma'ana ka rataye shi a wuyanka. To da yayin hakan wani bangare na al'auran sa ya bayyana sai ya fadi ya suma. Wannan kuma ba komai bane, Allah madaukakin sarki yana so ya tsare annabin sa ne, don bai kyautu ga annabin Allah a ga tsaraicin sa ba ko al'aurar sa ba, da haka sai ya fadi ya suma. Yana faduwa a ƙasa da ya suma, sai idanuwan shi suka kafe suka kalli sama, sai yake ce ma Abbas, ma'ana ina kwarjan ne na ka bani na lullube jikina. Tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ƙara yin wannan ba, ma'ana sai su turce jikinsa. Amma dai shahid anan shine maganan ginin Ka'aba, ngani ko fashaddahu alayhi, dan haka sai ya daure a jikinsa da shi. Qala haddathana Abdullah ibn Maslama an Malik an ibn Shihab an Salim ibn Abdullah anna Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakr akhbarahu akhbara Abdullah ibn Umar an Aisha radhiyallahu anhum زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اكتثروا عن قوائد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردهما على قوائد إبراهيم قال لولا إدثان قومك بالكفر لفعلتك. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وانا حديث وانا واتو عبد الله بن محمد بن أبي بكر يبا عبد الله بن عمر لاباني لقى عائشة ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha radiyallahu anha, yanzu ba kya ganin mutananki. Wannan kuma ba yana nufin su ba mutanen sa bane, ngani ko, wannan ya raba ta ne domin tana daga cikin mutanen Makka. Ce baki ga mutananki yayin da suka gina Ka'aba sun takaita akan ma'ana ginshikin da Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba, ma'ana ba su gina ta haka ba. Yanzu duk wanda ya kalli Ka'aba ya yake kallon ta, ma'ana rawun take ko kuma fokwana ce, gida hudu ko, ko ba haka take ba asali, ngani ko, asalin ta tana nan haka, da ta tafi haka sai ta je sai ta yi kwana haka sai ta kewaye. Amma za ku ga wani gini a nan da wanda ya kewaye din ba a gina shi ba, ko shi Annabi Ibrahim da ya tashi gina Ka'aba haka ya yi ta, ya ja ginin ya yi tsayi, da ya je can ba wai yanka shi ya haka ba, sai ya je ya zagayo haka ya kwana. Da haka kamar yanda za ka ce kamar yanda shantu yake ko inda za ka yanka baki shi, to haka ginin Ka'aba yake, bayan ya je ya kewayo haka ya yi kwana haka, shi ne za ka ga wannan wajen da ba a gina ba ya yi wannan kwana. To aslan Annabi Ibrahim da ya gina ta har zuwa sama haka ya gina ta da wannan shafin, ba shafin yanzu ba, to shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce kin ga mutananki ba su gini Ka'aba akan kawa'id na Ibrahim ba, amma dai ai tarihi ya nuna dalilin haka ko me ne dalilin haka? Dalilin haka cewa suka yi lokacin da za su sake ginin Ka'aba suka ce to dukkansu su yi alƙawari cewa tunda dakin Allah ne za su gina, to duk abin da ya zama kuɗi ne na haram ko na riba ko na wani mummuna abu ko na caca ba za a sa a cikin dakin ba tunda ginin Allah za su gina. To duka da suka tara dukiyarsu aka yi ta gini ɗin, wannan ya kawo wannan ya kawo, sai suka ƙara suka gina iyaka na suka kasa ƙara da sauran, ma'ana kuɗin halalin ya ƙare, duk sauran kuɗin da ya rage na maka sai dai na haram. Gaskiya to wani su bai shi haka, sai suka bai shi suka ce su ba za su ƙara za da kuɗin haram ba. To shi ne dalilin ba a shigar da wannan wajen cikin Ka'aba ba, da haka shi ya sa hukunci shi ne in ka kalli hoton Ka'aba ka kalli wannan wajen wanda yake da fitilu a saman shi, shi ake kira alhijir ko hijiru Isma'il. Idan yake malaman tarihi na gaskiya suna kore ma wannan suna ɗin, me ye ma'anar hijiru Isma'il? To Isma'il ɗakin shi ne na wajen, to me za ake cewa hijiru Isma'il? Wasu sun cewa an binne annabi Isma'il ne a cikin wata, a inda za a binne annabin Allah a cikin inda kuma za a dinga bautar Allah. Shi ne dai almuhim dalilin kiran shi hijiru Isma'il, amma dai zance na gaskiya babu Isma'il a cikin wannan wajen, tunda an sha ginin Ka'aba ba ɗaya ba ba biyu ba ba a ga kabarin, kuma Allah ya haramta ma ƙasa cin jikin annabawa, kaga da yana nan da an gani kuma ana tone shi. Akwai lokacin da Abdullahi ibn Zubair ya cire Ka'abar gaba ɗaya mai yadda ita asalin ginin da take, Hajjaj ya zo ya Musa ce ai ya yi haka ne don ya saba ma Banu Umayya, wani daga cikin magabata kuma shugabanni da ya zo daga bayansa ya ce ma su Imamu Malik yana so ya sake mayar da ita yadda Ibn Zubayr ne. Ai tun da kaga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ne mayar da ita hakan ba, to ta zauna hakan shi ne maslaha, domin shi ma ya faɗi inda a lokacin. To shi ne yake ce mata yanzu ba ki ga mutanenki lokacin da za su sake ginin Ka'aba sun taƙaita ba, ba su kai ƙawa'idin Ibrahim ba. Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id, amma lokacin da ake tonan Ka'aba manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai da ya ga dutsunan suna da wasu dutsuna baƙaƙe, waɗannan su ne asalin dutsunan da aka gina Ka'aba a kansu. To amma da suka zo shi wannan wajen ba su ƙarasa shi ba, sai ya zama kamar gida ne ka zo an bar wani a waje ba a shigar da sauran wani. Shi yasa hukuncin wannan wajen da ake gani duk wanda ya shiga wajen in yayi sallah daidai yake da yayi sallah a cikin Ka'aba, duk wanda yayi sallah a cikin wajen kamar ya shiga cikin Ka'aba yayi sallah dan cikin Ka'aba ba a shigar da shi bane to, amma yana da daidai da sallah a cikin Ka'aba, an gane ko? Shi yasa zaka ga mutane suna cincirin da kowa yana so ya shige, kowa yana so ya ga ya shiga yayi sallah a wajen, saboda duk wanda yayi sallah a wajen kamar yayi sallah a cikin Ka'aba. To shi ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata, sai ta ce to ya manzala sallallahu alaihi wasallam ka mayar da ita yadda take mana, tunda zai ga abin da ka faɗa. Sai ya ce a ai in ba dan mutananki ba su dade da shiga addinin musulunci ba, ya ce da na mayar, ma'ana yanzu inda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce zai mayar da ita yadda take, za su ce to dama ya zo dan ya canja komai da komai, abin ma da muka same shi a haka yana so ya canja, shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya bashi. To kamar yadda na faɗa, Abdullahi ibn Zubair ya gyara ya mayar da ita yadda take, amma kuma hakan bai yiwu ba dan wani ya rusa, wani ya zo ya ce zai sake mayarwa, Imamu Malik yake ce masa zamanin Malik kenan, yake cewa kar ku mayar da takin Allah abun wasa, kai ma yanzu in ka mayar wani zai sake rusa ya sake mayar da wani abu, da haka za a yi ta yi gara a bashi yadda yake, ai tun daga ga annabin Allah ya bashi yadda yake, to ba wani wanda zai zo ya yi ya zauna ya tsaye. Yanzu ka ce misali a ce yanzu kamar ba muna hukunci ya koma kamar gidan Ali Saud bayan Saudiya ba, yanzu alal misali ka kwatanta cewa Saudiya ta ce za ta mayar da shi ƙawa'idin Ibrahim, kana ganin zai yi ai duniya za ta musu cewa za ta ce ina ba zai yi ba kuma din suka matsa suka ce sai sun yi wasu kuma sai sun ce sai sun rusa ai to shine barin shi a haka shine masala tunda dai har annabin Allah kawai shi a haka duk da yake yanzu ba wai kafirci bane zai sa a ji wani abu amma ina tabbatar ma da wata gwamnati kamar ta Zaria za ta ce za ta sake cika wannan ginin duk da yake ga abin da yake nuna haka din ne to sai an yi ta kai ruwa rana za a ce ai suna so su canja takin Ka'aba ne kuma alhalin haka din ne asalin to wani lokacin idan ana ganin akwai barna ana so kuma a gyara barnar amma abin da zai biyo bayan barnar ya fi barnar girma to sai a bar ta haka an gane wannan ka'ida ce da ya kamata a dinga ɗaukanta hatta a cikin al'amuranmu na rayuwa yau da gobe wani za su ce ma su fa sai an canza shugaba saboda shugaban nan ya lalace to amma ana tunanin me zai biyo bayan wannan shugaban ko canja shi shi yasa rashin aiki da wannan ka'idar ya jefa mutane da yawa cikin damuwa mun dan kauce layi kaɗan amma dai saboda fa'ida ne ma'ana yanzu kamar Syria lokacin da aka ce sai an tafiyar da Bashar yanzu menene makomar kaga da an haƙura da shi an tafi ana ta neman mafita a wajen Allah da an samu amma yanzu barnar da aka yi ta fi barnar kafin a kawar da shi kuma bai kawo din ba kuma barnar ba ta kare ba abinda ake ganin za a gyara bai gyarun ba kuma barnar ta fi ta dama gara ma da ba a fara ba kuma shi ya faru a Libya ko shi ya faru kuma a duk ƙasashen da ake ganin ana samu wannan tashi-tashi hankula saboda haka ka'ida ce Ibn Taymiyyah ya yi magana akan wannan ka'idar tun lokacin da ka ga barna kana so ka gyara ta to ka duba cewa meye zai biyo bayan gyaran wannan barna idan maslaha ce karkarwa za ta biyo bayan gyaran barna shikenan final goal sai a ce amma idan wata barna ce da tafi wannan za ta zo to barin ta shine yi kamar misali wanda suka yi da'awar cewa Uthman baya adalci ko suka ce za su kashe shi kuma sun kashe shi amma me ya biyo bayan wannan tuntuno an kashe sahabbai sun fi dubu nawa akan wannan haka da sun haƙura da hukuncin Uthman ɗin shikenan da ya fi musu to amma aka ce sai an kashe shi aka shiga har gida aka kashe shi don a canja shugaba shi yasa wani lokacin za ka ga wani ƙila shugaba ne wasu su ji ba sa jin daɗinsa ce to ai gara a mishi juyin mulki gara a tafiyar da shi me yake biyo bayan wannan barna ce sun kamar yankin Sudan ta kudu da arewa nan ba cewa suka yi sai araba ba me ya biyo bayan raba barna ce shi yasa yana daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a duk lokacin da wani al'amari ya taso mu ga cewa eh ko da ga barna akwai ta ana ganin ta a haƙura a barnar da take ƙarama ce gara akan a hau babbar barna sai a ɗau wanda ta fi sauki ya ce ai shi Najeriya nan gara a fara ta an fasa mai zai biyo baya ta san mai zai biyo baya wani yana zaune a cikin yayoyi wajen mai shayi ya sha shayin shi shi ya ga fasa mashi ba ya ce ai ƙasar nan ma gara a fasa ta kawai kowa ya kama na shi kuma zai faɗi wannan maganar ba abin da ya dame shi la yulqi laha balan to yanzu inda za a fasa ba ba shayin ba ba zai ma san me ya kamata ya ci ba ma kuma an ga alamun haka saboda haka ana baiwa Allah zaɓi in an ga akwai barna to shikenan a duba a ga barnar da ake so a kawar da ita wacce za ta biyo bayan ta ƙarama ce ko babba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ba dan mutanen ki ba sai da musulunta ba da nayi haka amma akwai abin da nake hange kuma abin da yake hangen shi yazo ya faru a baya saboda haka an ga barna a dinga kallon ta da kyau a karance ta an karance ta kaga za a iya abin nan ɗinta za a iya san yadda za a yi ta'amuli da ita kamar yadda wasu masu raunin fahimta suka yi magana akan abin da ya shafi karatun boko ko cewa akwai barna a ciki eh ko da akwai barna in ka ce yanzu a tafiyar da wannan gaba ɗaya kana gani akwai maslaha a cikin rayuwar mutane babu to shine irin abin da ya faru yanzu yau ina maslahar ranar da masu boko haram suke cewa za su kafa daular musu ina daular take yanzu barnar da aka haifar ai ta fi wadda da take na ai yanzu kai musulmi ba ka da ƴancin ma ka tashi kai magana a wani waje in ba da Allah ya kawo mana sauki ba, ko? Saboda haka yana da kyau gaskiya idan aka sami irin waɗannan yanayi a dinga kallon abin da kyau, a samu waɗanda suke masana ne masu tsoron Allah sun san yadda za su datar da mutane su ba su shawarwari. An gane ko? Hala shine shi Abdullahi ibn Umar kenan radiyallahu anhu yake cewa inda Aisha radiyallahu anha lallai hakika wannan abin da taji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma haka din ne yake cewa yace ban ganin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai daina tumbatar rukunun al-yamani da kuma ajrul aswad, shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ta taba su amma bai taba waɗancan din, saboda waɗannan yana da tabbacin cewa sun shiga cikin ginin Annabi Ibrahim, waɗancan kuma ba su shiga ba, shi yasa bai taba waɗancan din amma waɗannan zai riga sun shiga ciki, shi yasa ba inda ake tabawa a jikin Ka'aba in ba waje biyu da manzo Allah ya taba ba, shine da rukunul yamani da kuma hajarul aswad. Kenan inda a ce an gina gaba daya sauran maki da zai taba su. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر امن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال ان قومك قصرت بهم النفقه. قلت فما شان بابه مرتفعان؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ادخل الجدر في البيت وان الفك بابه بالارض. معنى ذا فعلت حديثي نيكما دي روايه عائشه تساكي دي تنبين من الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تكي تشيوا شن wannan ginin wannan katangar da aka yi daga cikin Ka'aba yake? Manzo Allah ya ce na'am, cikin Ka'aba ne. Sai take cewa to me yasa ba a shigar da shi ɗakin Allah ba? In dai haka ne, me yasa ginin ba a haɗe shi gaba ɗaya ba? Sai ya ce ai su Qurayshawa kenan mutanen ki dukiyarsu ce ta kasa, da haka sun zo suna aikin sai kuɗin ya ƙare, shi yasa sai ba su shigar da shi ba. Sai ta ce to me yasa aka sa ƙofar aka kai ta can sama? Ma'ana ƙofar Ka'aba kenan. Kina ashe kai ƙofar Ka'aba ba wai yanzu bane, dan kawai ne zai ce yanzu kuma tawbiya ce ta daga ƙofar, ko tun wancan lokacin? Ce to me yasa ƙofar aka kai ta can sama? Kaga yadda ƙofar Ka'aba take yanzu, kamar ni in na daga hannuna zai kai daidai bakin ƙofar ne inda ake taka, to tana da tsayi sosai. Ta ce me yasa aka ɗaukaka to aka kai ƙofar sama? Ya kamata a ce mun kofar waje ne a yi ta a ƙasa, ko? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sun aikata haka ne a wannan lokacin saboda su shigar da wanda suke so ya shiga, wanda kuma ba sa so ya shiga shi ba su bar shi ya shiga ba. Kin gane ko? Ma'ana suna shigar da wanda suka so, wanda ba su ga dawo ko ba zai shiga ba, duk da yake ɗaki ne da ya kamata a ce an bar shi kowa da kowa ya shiga. Amma a yanzu a maslaha in ka bude Ka'aba ka ce kowa ya shiga, yanzu fa dan wannan wajen da ake cewa dan killace shi yana cikin Ka'aba, in ka ga yadda ake fama da mutane ba a wajen shigansa, to ban nan ka ce ita kofar Ka'aba ne aka bude. A wani clip da aka yi ta nunawa ba ya kai wata biyu da ya wuce, na wani mutum da ya tashi ya je kama kofar har haram shi yana waje ba, ko yana kokarin bude kofar zai shiga, sai da ɗan sandan ma ya rasa tunkuɗe shi da ƙarfi aka kama shi. To yanzu in ka ce a buɗe wannan ƙofar, to mutane duk abin da ya kamata su yi ba za su yi ba, domin akwai abin da yake na wajibi, akwai abin da yake na kwaɗaikarwa, ko? To za a iya barin wajibi a koma abin da yake na nafila ne. Shiga ka yi sallah ɗakin Ka'aba ba wajibi ba ne, amma in ka zo yin tawafi na wajibi ba, wajibi ne ka tsaya ka yi tawafin. to inda za a bude kofa ina tabbatar muku masu tawa kuma jin ba za su ba ba su yi ba ce ga kofar ɗakin Allah ba wanda zai tsaya ce shi shi ba zai shiga ba za ga yadda ake tura tura a wajen haka akwai abubuwan da suke na nafila ne na kwadaitarwa ne in mutum ya samu dama ya yi fadiha in bai samu ba shikenan kamar Hajarul Aswad yadda ake sa kai a association din nan in ka ga wasu mutane abin da suke sai abin ya baka mamaki wani kafin ya je wajen ba sai ya bubbuge mutane kamar mutum goma ko sha biyar da fada da zagi da waye haka zai yi to kana so ka yi abu na ibada a bara aikin hajji mu ko kuma wannan shekarar da ya wuce mun je sai na ga mun yi wani tsari shi ne za a yi layi da kowa zai zo ya sa kanshi amma fa layin da na tsaya na kalle shi daga wajen dutsen sai da ya zo haka ya sake dawowa daidai bakin dutsen ta nan layin ne wai wanda za su zo su shiga kuma ya yi kwana har guda biyu na ce to wannan ba gari ne ta tawabi na ba ai tawabi ya bula da akan kumbantar Hajarul Aswad ko dan Allah ambatar abin da ya ambata shi ne tawazi ya ce wal ya tsawafu ko bil baiti lafi saboda haka tawazi shi ya fi sumbatar dutse ya tunda tawazi shi ne asalin ibada sumbatar dutse nau'i ne na ibada amma ibada ba wacce take mai ƙarfi ba dan yanzu misali inda za ka je ka bar tawazi ka je ka sumbaci wannan dutse kuma akwai tawazi a kanka to kai ne amma inda za ka yi tawazi ba ka sumbaci wannan dutsen ba ka gama ka tafi tawabinka ya yi to amma mutane ba sa fahimtar haka to amma dai kwaɗayi ne na neman falala gina tunda akwai hadisai da suka nuna cewa lallai wannan dutse duk wanda ya sumbace shi zai mishi shaida ranar tashin alkiyama ko wanda ya taɓa shi ana zai yi Allah zai mishi baki da harshe ranar tashin alkiyama zai shaida ga mutane cewa wane ya taɓa ni wane ya sumbace to ta yi wannan kwaɗayin ya sa mutane suke kuma wuce iyaka gane ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dalilin daga kofar da suka yi suna so su shigar da wanda suke so ne da wanda ba sa so tayi wannan shine tunanin su a wancan lokaci to a yanzu ma kusan har yanzu zai zama haka inda yanzu ba shugaban wata kasa bane ba wani wanda ake zuwa buɗe mishi a cikin shiga dakin ka sai haka kawai kai ka zo kana zuna daji a ce kai zo ka je ka shiga dakin Allah ai mutane ba su yarda ba baba wanda zai da yana gani a kira ka ake kaje ga dakin Allah zai bi ka shi ba saboda haka wannan al'amari ne da ma'ana ba yin sallah a cikin dakin Ka'aba ba wajibi ba gane ko yin nafila a cikin sunna ne dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi wanda ya samu ya shiga da wani dalili daga cikin dalilai wannan zai gode ma Allah a kai gane ko wanda kuma bai samu ba shikenan zai yi hakuri sai ya hakuri ana samun wasu su shiga wasu kuma ba sa samun shiga musamman shugabannin ƙasa na musulmi ana so a girmama su akan shigar da su ko kuma waɗanda Allah ya ɗaukaka su da littafin sa kamar makaranta alƙur'ani in sun je kamar musabaka ta ƙasa haka da ƙasa da ƙasa ana shigar da su wannan saboda girman littafin Allah da ake ganin cewa su wasu mutane ne da suka tsare littafin Allah har wannan kuma falalar littafin Allah ne ya jawo musu wannan to wannan ne sai suka daga kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba dan mutanen ki ba su dade da rabuwa da dabi'u na jahiliya ba kuma ina tsoron kada zukatan su su koma suna kokwantar abin da nazo da shi din nan ba yace da na shigar da wannan ginin ya zama cikin Ka'aba kuma da wannan kofar na rushe ginin da na sassake ta dawo ta haje da ƙasa mana sai kowa ya dinga shiga ke amma yanzu zaman kofar a sama shine maslaha yanzu da za a zo a sauke kofar na dawo da ita ƙasa ba kai damuwa amma wanda yake jin karatu yanzu ba zai fahimta ba sai ya ji ya gane mai idan in ka je wani zai tsaya a bakin kofar nan ya fi awa uku ana jan shi ya matsa ba zai matsa ba wani zai da ƙarfi za a fulje shi قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم عليه السلام فان قريشا استكثرت بناءه وجعلت له خلفا قال ابو معاويه حدثنا هشام خلفا يعني بابا kenan zai yi wa da ka aban bata da kofa irin wannan kofar guda daya ma'ana kofofi ne guda biyu zaka shiga ta can ka fita tana sai suka mai da ita kofa daya aka toshe kofar bayan kuma har yanzu in ka tsaya ka kalli gidan ka aba yake in ka san shi in ka kalli daidai inda saitin kofar yake ka kalli daya saitin sai kaga alamar shata inda aka cire kofar kaga shi duka ya bambanta da sauran shata inda aka cire kofar da kofa biyu ne ana shiga wani mutum ya shiga ta nan sai ya fita ta can kaga ya sauki sai suka toshe wannan ta bayan kaga sai ta kofa ne za a shiga ke to kaga wannan duka dai wasu abubuwa ne da ginin tsakin Allah ya bi wasu hanyoyi da yawa manzala sallallahu alaihi wasallam yace in da a ce ba su dade da shiga musulunci ba to yace da na rushe aikin ma gaba daya mai da shi yanda ginin annabi Ibrahim yake amma na ji tsoron yin hakan zai haifar da wani abu to kaga sai ya duba mene sai ya duba maslaha ko sai aka a tafi a hakan ya fi sauki domin da ya rushe za su ce to wannan daman ya zo rushe addinin annabi Ibrahim sai kuma su fita sai su bar addini qala hadathana bayanu ibnu amr qala hadathana yazid qala hadathana jalil ibn hazim qala hadathana yazid ibn ruman عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث أهل بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم أولا حديث شي معنى عائشة هل إلى يوم cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba dan mutananki ba su dade da rabuwa da jahiliya ba da nayi umarni a rushe dakin gaba dayansa domin baya kan asasu Ibrahim sauran da aka cire yace kuma da na shigar da abin da aka cire cikin sa da ya koma ciki sannan kuma sai na sa kofar ta zama sai na sa dakin ya zama dab da kasa yanzu an sa mata takala ake hawa in kuna gani yanda ake shiga sai an sa wani tsani sai a taka a hawa yace to da na rushe shi ya koma dabda daidai da kasa mana yanda ba sai an hau ba yace kuma da zan sa mishi kofofi guda biyu daya a gabas daya a yamma sannan sai na kai inda annabi Ibrahim ya daura ginshikin sa duk sai na shigar da shi to shine Imam Bukhari yace fa zaka alladhi hamala ibn Zubayr radiyallahu anhu ma ala hajji kaga dama bayani ya gabata cewa Ibn Zubayr ya rushe Ka'aba ya mayar da ita haka to ta yi wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sa ya rusaye shi kuma a lokacin da kyakkyawa niyya yayin sahabi ne Abdullahi Ibn Zubayr an gane shi ne kuma gwamna a Makka lokacin ma'ana gwamna a Makka wanda bai yi mubaya'a ga abin nan mulkin abin nan Marwan ba an gane ko Abdul Malik ba Ibn Marwan domin ya ce shi bai yadda waɗancan su zama kalibobi ba an yi dai ta samun sabani to ta yi shi Abdullahi Ibn Zubayr yana ganin to ai yanzu tunda da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a dade da barin jahiliya ba to amma yanzu zamanin su ba yayi nisa kila ba jahiliya fahimta ta zo da haka sai ya rushe yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗan nan duk abin da ya faɗa haka yi to amma Ibn Zubayr wannan abin da yayi kuma bai tabbata ba bai dade ba aka zo aka rusa Ka'aba aka mayar da ita yanda take da kaga dai akwai sauran bulbishin jahiliya kenan ko da a ce ba jahiliya ta kafirci ba ana jahiliya ta kishi da kiyayya da sauransu kala Yazid yace wa shahidtu Ibn Zubayr hina hadamahu ni na halarci lokacin da Ibn Zubayr ya rushe Ka'aba wa banahu kuma ya kara gina ta wa arsala fihi min al-hijr kuma ya shiga cikin wannan hijir din ya shigar da shi ciki yace wa qad ra'aytu asasa ibrahima ni na ga wannan ginshikin na annabi Ibrahim lokacin da aka balle wannan hijir yace na gani yace hijaratan wasu duwatsu ne ka asnimatil ibil yanda kaga tozara kuma haka duwatsun suke akan shi aka gina Ka'aba قال جليل جليل يتي فقلت له أين موضعه سينا تي إناني وننوجن قال سي يجي اريك القران ينزو كو زن نونا ما فدخلت معه الهجره يجي سي دنا شيغا دشي هجر دنا فاشار الى مكان سي ينوني ا وجن فقال سي يجي ها هنا ا ديدي نان نغا wannan asasu ibrahim din kala jalil yace fa hazartu min alhijr 6 abru'in aw nahwa yace sai naga da na kwatanta sai naga hijr din nan ya kai kaman zira'i 6 gane ko shine kaman mita 6 shine 6 abru'in kaman mita 6 tsayin sa to wannan shine a takaice abin da ya shafi ginin ka'aba da haka ginin ka'aba ya bi stages masu yawa kuma bai tsaya a nan ba bayan su ma an ci gaba da gin dan da tsayin da kai haka ba ko san da annabi ibrahim ya gina ai ba ido wani tsani da ya daura ya kai yayi tsayin su daidai tsayin sa ne ya gina kun gane ko to zamani na tafiya a rushe a ƙara a rushe a ƙara a rushe a ƙara har dai aka yi wannan na ƙarshe ina ganin shine 1960 shine kusan na ƙarshe da aka yi da bayan shi ita kaba ba ƙara taba ta ba amma dai masallaci har yanzu ana taba shi ana rushe can a shigar da nan a rusa nan a shigar da nan a fadada ai wannan wannan ba dan komai bane kuma sai dan wato sawwaka man mutane a wancan zamanin wanda suke aikin haji ba su da yawa ko wanda ake ganin shine mafi yawan aikin hajin da aka yi shine aikin hajin da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane an kintata su sun kai 124 to yanzu wannan mutane su ne mutanen Indonesia kawai kasa daya cikin kasashen musu su ne za su suke zuwa kai fiye da haka ma suna zuwa 200,000 ma to kana ganin in su kadai sun kai 200,000 to haka na wasu kasashe akai kamar misali miliyan 2 ka ga yabun miliyan 2 in ba a sawwaka musu an fadada musu da yara aga za a samu matsi za a samu damuwa shi yasa ko da kun ga wasu canje-canje wasu za su dinga tunanin ai ana cancanje addinin Allah ko a'a ana cire wani abu na ibada ana shigar da wani abu ba komai bane illa zarura ce take kawo haka shine kuma waccan ka'ida da muka faɗa ta farko dole wani lokacin a yi la'akari da ma'ana zarura ta mutane yanzu misali wajen da ake Safa da Marwa a da ko mun san da muke karanta ba mu dade ba waje dai ne inda ake Safa ake Marwa ma'ana wajen da ake Safa da Marwa haka amma daga baya bayan shekarun baya shi wajen da ake tafiya din a tafi a dawo din shi completely din shi aka mayar da shi wajen tafiya kawai aka gina wani wajen saban dawowa wasu malamai suka ce wannan bai yi ba ai inda aka yi nan ne ya kamata a bari duk matsi duk tsanani kana ganin zai yi to dai inda kake sai ka samu sabani haka sai ka samu wanda zai cije ya tsaya ya ce sai an yi kaza wani ya ce a'a a duba sauki kuma sauki ake neman mu al'umma kai wasu ma daga baya an yi wanda ground din shi akwai inda zaka je kasan kai akwai kuma nan sama sama ma har guda biyu yanzu saboda yawan mutane wani malamin shekarar da ya aikin haji ba daga cikin malaman mu ce saboda shi da yanda yayi tawafi yayi sa'ayi a inda ba nan hajira ta taka ba dan bata taka sama ba to wannan kowa da irin fahimtar sa amma daga baya kuma ya janye daga wannan fatuwar da yazo yayi amma shekara yake aikin haji ce kai shi dai haka ne shi bai kwanta ba ko to amma in ka duba zaka ga cewa wani lokacin bukata ce take kawo haka saboda yawan mutane yana karuwa dan haka wasu sai su dinga kaman rashin tunanin cewa ai ana cancanjawa ko ana so a cancanja abubuwa aikin haji da sauransu ba haka bane ana duba maslaha na mutane kai kanka wani lokacin kadin faru wajen Safa da Marwa nan musamman in ya kai irin ranar 10 ga watan nan ran da kowa yana Safa da Marwa ko kuma mafi yawanci suna yi in ka kalli wajen sai gaban ka ya faɗi dan ba za ka bar ba za ka iya shiga ba kai ko da umara ma ta Ramadan ma da ba aikin haji ba in ka kalli wajen sai ka gaban ka ya faɗi wani lokacin za ka dun faro wajen tsawafi wallahi sai ka gara ka je ka yi asama dan in ka kalli wajen sai ka ga ta ina za ka fara saboda mutane saboda haka wani lokacin maslaha takan sa a yi wannan canje-canje amma idan ya zama akwai wata barna da za ta biyo bayan wannan canjin wanda ta ce wannan canjin sai a hakura da canjin an gane ko babi na gaba wanda zamu tashi akan shi shine babu fadlil harami babun fadalar harami yayi magana a fadalar maka umuman garin maka gaba ɗayan sa to banda garin maka da fadalar sa shi iyakacin kansa haramu wanda shine boundary wanda annabi ibrahim ya saka annabi ibrahim shi ya saka waɗannan iyakoki gane ko kuma wannan yayi ne ba wai da tunanin sa ba da umarni ne na Allah an gane ko Allah ne ya umarce sa tare da jagorancin mala'ika Jibril ya nuna masa shine kamar yadda muka karanta wata ayan wa arina manafikana me ba nan wa arina manafikana kuma ya Allah ka nuna mana wato ibadar wannan abin da zamu yi na ibada to mala'ika Jibril sai ya zo ya nuna ma annabi Ibrahim wannan shine kaza waje kaza shine kaza waje kaza shine abin da zaka yi kaza waje kaza shine zaka yi kaza duka annabi Ibrahim ya kiyaye su hatta iyakokin harami annabi Ibrahim shi ya iyakance da umarni na Allah gane ko saboda haka shi kanshi wannan iyaka na harami din yana da falalar in ka cire garin maka umuman garin maka umuman Allah ya kamar muka ne Allah ya ambace shi da sauransu to shi haramin kansa kuma an ce harami yana da kyau a fahimta ba masallaci kadai shine harami ba harami shine duka waɗannan iyakokin boundaries in gane ko na duk inda zaka shigo maka ko ta gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta arewa akwai wannan iyakan da aka saka to duk abin da ya shiga cikin wannan iyakan yana da wani abu na musamman wani kariya na musamman da Allah ya sa ba dan komai ba saboda fadaran wannan wajen to shine abin da malam zai kawo babi na gaba babu fadlin haram babu fadaran harami subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه